بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مدوكي دا يساك هدامو أولا يمشي نله لتنم 30 ga watan Rabi'in al-Awwal, kamar yadda sanarwar mai alfarma sarkin musulmi ta sanar gobe 1 ga wata, gobe insha Allah 1 ga watan Rabi'in al-Akhir a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma yau din da shine 16 ga watan 11 a shekara ta 2020 na lissafin miladiya. Wannan shine zaman mu na 10 kenan insha Allah, a tattaunawa da muke dai akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin inkarin ta da kuma wadanda suke inkarin ta din. Zamu kokari yau insha Allah mu gama magana akan abin da ya shafi Shi'a insha Allah ta'ala, tunda dama maqsudin dai ba wai bayani ne gaba ɗaya da ya shafi harkar Shi'a ba, amma muhimmancin Shi'a ta ɓangaren yaƙar sunna da inkarinta da kuma taimakawa duk waɗanda ba sa santa shi ne dalilin da ya sa muka buɗaɗa sosai a kai, har kuma ya zama maimakon kullum mu zama muna magana wajen ba da kariya. Kullum sai ta tuhumar namu asalin mu kuma mu zauna muna ta ba da kariya, kamar da ake cewa mu zauna on the defense. To ya kamata wajen faɗakarwar mu faɗakar da al'umma cewa Shi'a fa ba su da ginshikin da har ya cancanci su iya tuhumar addinin wani, indai ana zancen inganci ko rashin inganci ne, domin nasu ga yadda yake. To saboda wannan ya zama kamar da shi ma ake cewa to be on the offensive maimakon defensive din, ya kamata shi ne naga ya kamata mu ɗauki wancan salo ba dan komai ba, sai saboda idan har mutum ko in ce su da suke tuhumar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wasu abubuwa, to ya kamata a ga su din ga yadda su ma asalin nasu addini yake. Mun tsaya akan abin da ya shafi usulul kafi ko in ce kitabul kafi, wanda aka kasa shi zuwa usul da furu' da kuma rawda, kuma ina gane maganganun da muka yi akan sa ya isa har mun karanto babi babi. Abinda ya rage mu tattauna yau insha Allah shine sauran littattafan guda 3 a cikin al-kutubul arba'a. Zamu yi magana akan al-kutubul arba'a din, sai mu yi ishara kawai akan sauran littattafai din da ake ce ma sauran guda 4 da suka cika musu al-kutub as-samaniya. A cikin zaman mu da ya gabata, na makon da ya gabata, mun a cikin tattaunawa da muke na manhajin shi Kulaini a cikin al-Kafi, ni magana akan rashin samun ilmun rijal ko ilmun tashihi da tadhifi a wurin Shi'a sai a lokaci ko a zamani na baya-baya sosai, sun makara matuƙa wajen fara abin da ya shafi ilimin hadithi riwayatan wa dirayatan. Shi yasa wasu malamai da yawa suke tuhumar cewa littattafan nasu an same su dai wasu sun rubuta, kuma ko an rakka ba musu hadisan, ko kuma dai malamansu suka tashi tsaye suna ta ƙoƙarin karewa, domin ilimin tashihi da tadhifi kamar da na ambata al-alamatul hilli shi ya fara tunanin a fara yin wannan zance. Daga ba ilimin rijal kuma akwai littafin rijalul kishi, ina na manta ban zo da shi ba, akwai shi kwaya ɗaya ne, kwaya ɗaya haka shi ne na maganar rijal, duk da yake shi ka iya cewa tarjama ce dai ta mutane haka da ya haɗa, tunda hadda su waɗanda ma ba manya a cikin mazhabar ba duk sun sa su a ciki ya sa su a ciki yayin musu tarjuma. Akwai Al-Kashani yana cikin waɗanda suka fara rubuta littafi Ar-Rijal, an samu kuma a ƙarshe-ƙarshen zamani a wannan asarin ma da ba a daɗe ba, irin su wani Kanawi, shi ma ya yi ba Kanawi ta Kano ba, shi ma ya yi nasa Tawdhi'ul Maqal fi Ilmin Rijal. To a ciki har yake bayyana wani abu da muka yi magana a kai na abin da ya shafi ba na zancen iddatun min ashabina da yake faɗa ba, ko Al-Kafi yana faɗin iddatun min ashabina. To shi wannan mai Tawdhi'ul Maqal ya yi wani ijtihadi, ya yi ƙoƙari ya ce in ka ji ya ce iddatun min ashabina, in ya faɗi daga wane zuwa wane ne, to da wane ne da wane ne da wane, tare da cewa shi kansa wannan akwai ittirabi. Na ga littafin nasa na bishi ya sha wahala sosai wajen ƙoƙarin ya kare abin da yake cikin Kafi. Allah zai kyauta. Ɗaya daga cikin littafi na gaba da za mu yi magana a kai daga cikin Al-Kutubul Arba'a, gashi shi ma a hannuna, sunansa Man la yahduruhu al-faqih. Shi kuma wannan wanda ya rubuta shi shine Muhammad ibn Ali ibn Babawayhi al-Qummi. Ibn Babawayhi, in ka ji an ce Ibn Babawayhi galibin aka yi itlaqi a cikin manyan malaman su dai shine wannan Al-Qummi. A shekara ta 381 ya rasu. Ya rubuta wannan littafi na fiqihu ne, amma kamar yadda ya ambata a farkon littafin nasa a cikin muqaddima ya faɗi cewa ya share asanid, ma'ana bai faɗi sanadi ba, irin yadda za ka samu kamar da irin littafin su Bulughul Marami su Riyadu Salihin, ai kun ga za su ce maka kawai anwa ne sai su faɗi iya sahabi. Yawwa, to shi ma abin da yake na, amma fa ba daga manzon Allah ba, shi nasu dama daga a'immarsu ne, daga limamansu ne na Shi'a. To kowannan ɗin an share isnadi ya faɗa. Zan karanta mana ɗan kulayi biyar daga cikin muqaddimarsa. Bayan ya yi hamdala da sauransu sai ke cewa sa'alani an usannifa lahu kitaban fil fiqhi wal halali wal harami والشرائع والأحكام موفيا على جميع ما صنفت في معناه وأترجمه بكتابي. واتو إنسان مصصودا لكتابهم من لا يحضره الفقيه. سنة فصل سنة شو عبد الله أكي نفي كمرأة فقيه من لا يحضره الفقيه معنى ما لمن وند باشي دا مالن سنة لكتابه كيما mana in baka da malami to kawai ga malaminka ka karanta shi duk abin da ke ciki ya ishe ka, shine ma'anan man la yahduruhu al-faqih. Ikhtisari ne asali ma'anarsa, faqihi ne na man la yahduruhu al-faqih, ma'ana malami mai fiqhu ga wanda ba shi da malami. To sai yace na sa masa wannan suna li yakuna ilayhi marji'uhu wa alayhi mu'tamaduhu wa bihi akhabuhu ko akhbuhu ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسقه ويعمل بمودعه. هذا مع نسخه لأكثر ما لأكثر ما صحبني من مصنفاته وسماعه لها وروايتها عني ووقوفه على جملتها وهي 200 كتاب و45 كتابا. كل التفاهم kamar dai ambata 100 kitabin da tafai 200 da kuma 45 wato littafi 240 ne a cikin wannan littafi kamar da ya ambata. Fa ajabtuhu adama Allahu tawfiqahu, yace sai na amsa masa ila dalika li anni wajabtuhu ahlan lahu, dan naga ya dace ai masa hakan in yana nemo abu ai masa. Wa sannaftu lahu hadha alkitaba, na rubuta masa wannan littafi bi hadfil asanidi, kaji da kansa ya faɗa yace na shafi isnadi. Yanzu kamar a ce ne littafin Muslim ko in an gama da Bukhari ko mai bin sa ai shine Muslim, to kamar a ce littafin muslim ne da ya rubuta shi a ce gaba ɗaya ba isnadi sai dai sai maka wane ne ya ce wane ne ya ce wane ne ya ce bai faɗi kai wannan ba sai dai ya kawo maganar sai a kawo maka an wani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to mun san kuma shi muslim ai bai haɗu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai rayu a zamanin sa ba don haka ta ina ya haɗu da su to haka nan shi wannan malami Muhammad ibn Ali ibn Babawahi al-Qummi cikin malaman hadisi na Shi'a haka zai kawo mana ko in marfu'i ne yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum ɗaya da ya faɗa ko kuma ya ce daga imam wane an abi abdullahi as-sadiq an al-baqir haka zai kawo ya kawo sunan mutum ɗaya misali kamar inda yake cewa kamar misali babu al-ghusl babu ghusl al-hayd wan-nifas kawai sai ya ce qala as-sadiq babu da yake magana akan wankan haila da kuma wankan biki magana farko kawai sai yake qala as-sadiqu awwalu damin waqa'a ala wajhi al-ardi damu hawa hina habat inji wai as-sadiq ja'far as-sadiq yace jinin farko da ya taba aukuwa a ƙasa a bayan ƙasan nan shine jinin hawa da ta fara haila to wannan ya samu duk kaga bai gaya mana wa ya gaya masa ba tunda kun ji shekarar da ya rasu 381 bayan hijira kun ga ƙarshen ƙarni na hudu ya rasu to kaga wa ya gaya masa daga wanan har zuwa as-sadiq to haka dai shi littafin nasa shi akan fiqh ne akan halal da haram littafi na biyu da zamu bi yanzu shine tahdhibul ahkam shi kuma tahdhibul ahkam shi ma gashi na malam at-tusi muhammad ibn al-hasan at-tusi shi kuma a shekara ta 460 ya rasu an haife shi 385 na'am ya rasu 460 shekarar rasuwarsa kenan kun ga shi ma wajen ƙarshen ƙarni na biyar ko yawwa to shi ne nake ba ku labari kwanaki shi nasa akwai isnadi amma na ba ku labarin dalilin rubuta littafin inda ya ambata kuma ku yi hakuri shi ne za mu karanto la'alla ya ɗan ɗau mana lokaci amma zan ƙoƙari dai in ga cewa na mun gama shi da wuri saboda in shiga ɗaya abin da nake so mu tattauna a kai insha Allah shi yana cewa a farkon littafin alhamdulillahi waliyyil hamdi ba zan fassara ba saboda lokaci yau don zancen nasa yana da tsawo inda dai yake bukatar fassarar la'allan na ga abin da yake da bukata zan tsaya yace alhamdulillahi ولي الحمد مستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا akwai wani daga cikin mutane da muka tattauna da shi wanda haƙƙinsa wajibi ne in amsa saboda shi ko in ce shine dalilin rubuta littafin yayi mun muzakara ma'ana mun tattauna da shi bi ahadithi ashabina dangane da hadisan mutanenmu abin da ke nufi dangane da hadisan mazhabar shi'a an gane ayyadahumullahu wa rahimas salaf minhum in ji shi wa ma waqa'a fiha min al-ikhtilaf yace da abin da yake cikin waɗannan littattafai namu na sabani والتبايني ده هن الليغا والمنافاتي ده كما دي نيسان تجوني تايد ده با داما أهدو نيسان ياباتي والتبادي ده كرو ده جونا دي شي يفتح يوه ونمتين يقو يسا منشي يسي يا ذا أيني وتعمسا ذا مبارد انغنى ده لتتفنن نامو ده سكي تكدا تبكا ده والورا ده كما واتو هن الليغا maganganu da suka saba wa juna a abubuwa da yawa yace ya zamu yi da su to shine yake ambata cewa a la yakadu yace hatta la yakadu yattafiqu khabarun illa bi iza'ihi ma yadduhu subhanallah yace har abun ya kai matukar da ba za ka samu wani khabar nan ce khabar yana nufin hadisi ba za ka samu wani hadisi ba guda daya illa wa bi iza'ihi sai kaga a gefen sa akwai ma yadduhu wani hadisin daban da yake warware shi ma gaba daya yake kishiyantarsa yace haka littattafan namu suke in ji shi wancan yace wala yaslamu hadithun babu wani hadisi da zai kukuta illa wa fi muqabalatihi ma yunafihi sai kaga wani mai kishiyantarsa yake kore shi daga cikin wadancan hatta ja'ala mukhalifuna har wanda suka saba mana nan yana nufin ahlus sunna eh har mukhalifan galibi da su shi a cikin littafin su sun ce mukhalif suna nufin ko ahlus sunna su kadai ko kuma dai duk wanda ba dan shi'a ba to har yace mukhalifuna wadanda suka saba mana suka riki zalika wannan yawan sabani min a'zam at-tu'un ala madhhabina yana daga cikin manya-manyan abun suka a wannan madhhabar tamu tasu inji shi yace wa tatarraqu bi zalika ila ibtal mu'taqadina a saboda haka har suka karkata zuwa ga mana suka rika bata madhhabar tamu mana su ce wannan madhhabar ba ta da asali duk abin da ke cikin ta ƙarya ne wannan shi an tin ba daidai bane yace wa zakaru annahu lam yazal shuyukhukum yace wa zakanam wa zakaru sun ambata annahu lam yazal shuyukhukum as-salaf wal khalaf yat'anuna ala mukhalifihim cewa sun ambata cewa malamanku na farko da na karshe ko in ce na can farko farko da na baya baya basu gushe ba yat'anuna ala mukhalifihim basu gushe ba suna sukan waɗanda suka saba musu bil ikhtilafi alladhi yadinuna Allah ta'ala bihi da irin sabanin da su ma suna bautawa Allah da shi wa yushanni'una alaihim bistiraqi kalimatihim fil furu'i yana fadan ne cewa malaman shi'a na da da na baya baya suna sukan malaman sunna da cewa duk sun sassaba gashi nan har sun yi mazhabobi mazhabar Abu Hanifa mazhabar Maliku mazhabar Shafi'i mazhabar Ahmad bin Hanbal su shi a suna sukan wannan to shine sai mai tambayar yake cewa malamanku suna sukan waɗannan a dangane da irin abin da ya shafi wato sabani da aka samu a gun ahlus sunna wa yadhkuruna anna hadha mimma la yajuzu an yata'abbada bihi al-hakim suke cewa wannan yana cikin abin da bai halatta a ce Allah haka yace ai wannan bautar abauta masa da irin wannan sabanin ba wannan yana Hanafiya wannan yana Malikiya wannan yana Shafi'iyya wannan yana Hanbaliya malaman Shi'a suna cewa ya za ku zama mazhaba mazhaba ku sunna bayan kuwa an ce asali ɗaya ne to sai yake cewa wala an yubihal amala bihi al-alimu ba zai yi masani Allah kenan wanda ya fi kowa sani ya halatta a yi aiki da waɗannan abubuwan inda za a ce wannan sun ce haram wannan sun ce halal ba zai yi ba ya ce wa qad wajadnakum ashadda ikhtilafan sai kuma muka zo muka samu ku dinnan ku shi'a da kuke wannan zance ashe ashe sabanin kuma hayyafu na sunna ma'ana mun same ku ashadda ikhtilafan sabanin naku yafi min mukhalifikum fiye da waɗannan da suka saba muku wa aksara tabayuna kun fi su wato hannun rigar da kuka yi wannan yayi nan wannan yayi nan bambancin yayi yawa min mubayin mun mubayinikum haka ne ko sai ke cewa wa aksara tabayuna min mubayin min mubayinikum wa wujudu hadha al-ikhtilaf wato sabaninku yafi sabaninsu yace wannan samuwar wannan sabanin minkum daga gare ku ma'tiqadikum tare da kudurtar da kuka yi butlana zalika cewa wannan haramun ne a ce an samu irin wannan sabanin sai ce dalilun ala fasadil asli wannan yayi nuni akan cewa lalle asalin ma ba daidai yake ba hatta dakhala ala jama'atin mimman laysa lahum quwwatun fil ilm yace sai da wannan sababin sabanin dake cikin littattafan shi'a yanzu ku tsaya ba kafin mu wuce tsakani da Allah duk wanda ya san littattafan shi'a ya san cewa matsalolin da suke ciki musamman abin da ya shafi sabani na ruwayoyi bal ba wai sabanin ruwayoyi daga imamai daban-daban ba fa a'a daga imami daya sai a ruwaito maka abinda nan an ce haram nan an ce halal shi ya san wannan abun ba ƙarya bane akwai shi uru-uru kuma abinda ya rubuta a littafin sam-sam bai kama kafar maganin abinda yace zai yi ba shi dai ya faɗi dalilin rubutunsa yanzu misali a cikin littafin shi'a sanannen abu ne cewa suna cewa in ka ga imami ɗaya an masa fatawa akan wani abu a wani wurin ya ce abu kaza halal ne sai ga wata riwayar kuma an tambaye shi shi ɗin fa ba wani imam ɗin ba a cikin sha biyun a shi kaɗai nan ya ce halal sai aka tambaye shi a wani wuri kuma sai ya ce haram ai kun san amsar da suke bayarwa sai su ce wancan ya ba da amsa ne a halin taqiyya wannan kuma ita ce asalin aqidarsa to wannan fa bayanin ba a cikin littafin hadisin yake ba ta yadda in ka dauko ka karanta inda kaga halal din nan za a yi maka ta'liki ya ce wannan ita ce taqiyyar yadda na biyun zaka gane cewa shine ne daidai din wannan fa ba haka yake a littafin ba kuma sannan zaka iya samu riwayar da aka ce nan halal din ne in ce ina nufin isnadin an wane shi din ne kuma ya zoce maka haram din da a ce wani isnadin ne daban sai a ce wancan da'ifi ne wannan sahihi to isnadin ɗaya ne nan an ce halal nan kuma an ce haram shi yasa kawai ba su da hanya sai suka fito da wannan maganar ta taqiyya sai a ce to ai la'alla imam ya lokacin da aka yi masa tambayar akwai wasu mutane daga ahlus sunna wato mukhalifun suna zaune shi kuma baya so ya bayyana kansa gare ya faɗi ra'ayin da su suka sani sai a ce in halal ne a littafansu sai ya ce halal in ya so daga bayan a sake tambayarsa sai ya ce kai haram ne to amma fa duka riwayar guda biyu a littafi ɗaya suke to wannan shi ne fa irin isharar da yake ko ka samu zancensu da suke cewa a cikin fatawoyin da maraji ɗinsu suke basu sai a ce maka idan ka je garin da babu malamin shi'a da za ka iya zuwa kai masa fatawa ka sauka bako a wani gari sai ka je wani gari kuma ka tambaya ina malamin shi'a sai ya yi dubba 'yan shi'a ne sai ammawa in sun ce ammawa suna nufin ahlus sunna sai ce to ka tafi gidan malamin babban malamin garin shi na ahlus sunna kenan tunda duk garin na ahlus sunna sai ka tambaye shi hukuncin mas'alar da kake so ka tambaya in ya gaya maka ko me ya faɗa to ka je kai aiki da sabaninsa shine daidai ba wai mene shine daidai ba wannan na tsaya ne ina takaita ma kai aiki da sabanin wannan shine fatawar Imam Mahdi wannan haka suka faɗa fatawar Imam Mahdi ita ce sabanin abin da wani malamin sunna ya baka fatawa to wannan fa shine fa addini a ina zaka dauko irin wannan soki burutsu a ce kuma duka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu shi to shine sai yake cewa mu ci gaba da zancen tusi yake cewa hatta dakhala ala jama'atin mimman laysa lahum quwwatun fil ilmi ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة هر سيدة وتشبهة تشغى كان وني قوسو دغا cikin wadanda ba su da karfin ilimi ba su da kuma basira wajen gane fuskokin bincike da kuma ma'anonin lafazi aka samu shubuha ta fada musu wa kaseerun minhum barkaji
wa kathirun minhum kai da yawa daga cikin waɗannan raja'a an i'tiqadil haqqi sai da suka bar aqidar gaskiya yana nufin sun bar aqidar shi'a saboda ganin wannan sabanin sun rasa yadda za su yi da shi shi fa yake fada ba ni na fada yawa shi yake fadi cewa wasu sun bar addinin shi'a saboda yawan sabanin da ke ciki na riwayoyi hatta raja'a an i'tiqadil haqqi lamma shtabaha alayhi alwajhu yayin da fuskar maganar da fahimtarta ya rikice masa ya kasa wa ajaza an halli shubhati ya kasa warware wannan shubha fihi a cikin wannan yace sami'tu shaykhana naji malaminmu aba abdullahi wani malamin sa ne abu abdullah ayyadahu allah yadhkuru yana bada labari anna abul husayn al-haruni cewa wani malami sunansa abul husayn al-haruni al-alawi كان يعتقد الحق دا هنا كم عقيدر غسكيا انجي سوفا عقيدر سكينه ايت جي غسكيا ويدين بالامام بالامامه كما هنا الدين الاماميه معنى ايت جي غسكيا الدين الاماميه اكن سيكي فرجع عنها سي فاسا يداو يدينا لما التبس عليه الامر يا عند لمري يتاكودي مسا في اختلاف الاحاديث dangane da sabanin hadisai wa tarakal mazhaba ya bar mazhabar shi'a wadana bi ghairihi yaje yana addini da wata mazhaba daban ba ta shi'a ba lima lam yatabayyan lahu wujuhul ma'ani yayin da fuskokin ma'ana ba su bayyana gare shi ba fiha a wannan sabani sai ce wa hadha yadullu ala annahu dakhala fihi ala ghairi basirati wannan yana nufin dama can ya shiga shi'ar ne ba da basira ba in ji shi wa taqaddal mazhab min jihati at-taqlidi dama taqlidi yayi wani yabi yaga wani yana yin shi yasa yabi da a ce karatu yayi da ba zai samu haka ba yace li anna al-ikhtilafa fil furu'i la yujibu tarka ma sabata bil adillati min al-usuli to shi fa kun ga zancen da yake zancen ma da yake yana magana ne akan sabani na furu'a ko sabani na furu'a sabani na furu'a ko ai ba zai kai ga wannan abun ba ai ba a barin addini saboda sabanin furu'a sabanin furu'a me yake ai kun san me ake nufi da sabanin furu'a sabani na fahim na harkokin fiqh yanzu amma abin da ya shafi a sunna madhabar sunna dukkan waɗannan malamai da muka ambata da Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da sauran wanda ma mazhabobin su ba su shahara ba ai dukkanin su sabanin su ba a aqida bane ba a tauhidi bane ko gaba ɗaya aqida ɗaya ake duka sabanin na fahimtar nassoshi ne da aka ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu misali hadisin da mutum malamai da yawa suke bada misali da shi wajen taswirin khilafi abin da ya shafi furu'a kuma har a rika ganin malamai abinda suke fadin cewa mas'ala ta ijtihadi in an samu sabani a cikinta to mai ijtihadi baya rusa ijtihadin wani kuma ba a lalata addinin wani akan wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a je yakin Banu Quraiza lokacin da za a tafi daga Madina a can gabashin Madina akwai gidajen Yahudawa unguwar su Ka'ab ibn al-Ashraf wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kashi to wannan unguwar ta su lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukuncin yakar su sai ya bada umarni yace kada ɗayan ku ya sallar la'asar sai a Banu Quraiza a lokacin bayan sallar azhar sai sahabbai suka taho da suka taho kafin su iso sai lokacin sallar la'asr sai wasu suka ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wasu suka ce to tunda lokacin sallah yayi ku tsaya mu sallama in yaso muka yi sallah sai a ci gaba sai mu karasa sai wasu daga cikin sahabbai suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kada wani ya sallar la'asr sai a Banu Quraiza don haka mu ba za mu yi ba za mu bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne har sai mun je can mu sallah an gane da aka zo kuma suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce
bai aibanta kowa a cikin su ba, bai aibanta kowa a cikin su ba, sai shi shikenan ba komai. Wanda suka yi sallah saboda ganin girman lokacin sallah yayi, sai yasa suka yi dan gudun kada sallar al'asar lokacin ta yi tsawo ba su yi ba, yace ba komai. Fahimta suka yi daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ma waɗanda suka ce su ba za su yi ba har sai sun zo Banu Quraiza, su ma fahimta suka yi daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai aibanta kowa ba. Dalili ne na ashe in an fahimci nassi guda ɗaya, wannan ya fahimci halacci, wannan ya fahimci haramci a ciki, babu komai, ba a zargin juna. To mazhabobin ahlus sunna akan irin wannan fahimtar ake, ba magana sai ta wani ya yadda da wata mas'ala babba kamar imamancin Aliyu, kamar da su suka dauka su ce wanda duk bai yadda da Aliyu shine imami bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ce masa kafiri, wannan babu a tsakanin ahlus sunna. An fahimci abin? Yawwa. To shi yana zancen akan mas'alolin fiqhun ne ma sabanin yayyawa, har wasu suka bar aqidar Shi'a suka koma aqidar da ba ta Shi'a ba. To wannan inda saboda dalilin aqida ne ma kuwa, ai da dubban mutane da sun fufuta domin matsalolin aqidar sun fi wannan matsala, kamar da muka yi ishara akan wannan a tattaunawar mu da ta gabata. To abin da ya shafi wannan littafi kenan, ta wannan sunan sa, ai ban ma kira sunan littafin ba ko, Tahzibul Ahkam shi kuma sunan sa, eh Tahzibul Ahkam na Muhammad ابن الحسن الطوسي. تو كنجي سنن نفركو محمد ابن يعقوب الكليني شنو مي الكافي كو نبي من لا يحضره الفقيه محمد ابن علي ابن بابويه شي كما القمي هذا شي ما محمد شيسا wannan kuma تهذيب الاحكام نا محمد ابن الحسن شي كما الطوسي لقبن سا انا شي مسا شيخ الطائفه ان كجي انشي شيخ الطائفه mana shehin Shi'a gaba daya, to shine wannan Tusi mai wannan littafi laqabin da suka bashi kenan. To shi dai wannan Tusin dai kuma yayi wani littafi gashi sunansa Al-Istinsar, in ka hada waɗannan za ka bugu gaba daya, bugu shine nake ga mana mujalladi 8 suka yi manya manya, eh to amma juzu'i juzu'i daban, shi kansa kafi guda 8 din. To shi Al-Istinsar shi ma na wannan bawan Allah ne, shi At-Tusi shi ne rubuta shi ma Al-Istibsar, shi ma a cikinsa ya ambata ya ce amma ba'd fa inna jama'atun min ashabina lamma nazaru fi kitabina al-kabir al-mawsum bi tahdhib al-ahkam, wato wasu daga cikin mabiya mazhabanmu, mazhab Shi'a, yayin da suka karanta littafin Tahzib wannan kenan da muka magana a kansa, wara'u ma jama'na fihi min al-akhbar al-muta'alliqati bil halal wal haram wajaduha mushtamilatan ala akthar ma ta'allaqu bil fiqh min abwab al-ahkam wa annahu lam yashudd anhu fi jami'i abwabihi wa kutubihi mimma warada fi ahadith ashabina wa kutubihim wa usulihim wa musannafatihim illa nadirun qalilun shadh yasir وأنه يسلغ أن يكون كتابا مذكورا يلجأ إليه المبتدي في تفقهه والمنتهى في تذكره والمتوسط في تبقره، فإن كل منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته وتشوقت نفوسهم إلى أن يكون ما يتعلق بالأحاديث المختلفة مفردا على طريق الاختصار يفزأ إليه المتوسط في الفقه لمعرفته والمنتهى لتذكره، إذ كان هذان الفريقان آنسين بما يتعلق بالوفاء، وربما لم يمكنها أضيق الوقت من تصفح الكتب وتتبع الآثار، فيشرفنا على ما اختلفنا من الروايات، فيكون الانتفاء بكتاب يشتمل على أكثر ما ورد من أحاديث أصحابنا المختلفة أكثره موقوفا على هذين الصنفين، وإن كان المبتدي لا يخلو أيضا من الانتفاء. حدث ذوق عشان أبني أنبته يتي ونن أبني أنبته بعشان يتي ذيق قلي يهدى حديثين يهي بيان يدسك سلسة بابا هو أبني يتي ذيكين. Zai rubuta littafi
da zai bayanin ga dalilin da yasa wannan ya saba ga wajirin to sai ya zama ya mai da hankali kan halal da haram a can a nan ne ya ware abin da zai kawo na ahadithan to shine sai ya ware shi yasa masa suna littafin al-istibsar don haka da tahdhibul ahkam da kuma al-istibsar dukan su na wannan waɗannan littafai guda hudu da kuka ji suno ginshikai a mazhabar shi'a babu wani littafi da ya kai su daraja sun ce waɗannan littafan duk abin da yake cikin su ingantattu ne in ji wasu a nan ne zamu koma zuwa ga tattaunawar ko sabanin su na yan akhbariya da kuma usuliya ai mun yi magana akan wannan ko ba ku manta ba yawa su agun yan akhbariya ko ikhbariya suna cewa dukkan abin da ke cikin waɗannan littattafai to gaba daya ingantacce ne komai a ciki daidai ne shi yasa suka ce su ba su yadda ma a yi ilimin rijal ba kun ji akwai har rubutu suka yi tarbi a kan yan usuliyun dan me za a zo ma ana zancen wani ilimin rijal wasu ilimin rijal ai zai jawo a ɓata mana mazhaba saboda mu mun san a cikin rijal din akwai wanda aqidunsu ma ba su da kyau in aka ce za a binciko a yi maganar ilimin rijal to gaba ɗaya mazhabar tamu za a rushe ta don haka suka haramta a yi ilimin abin nan wannan rijal din wannan akhbariyu kenan suka ce kawai mu ɗauki duk abin da ke cikin waɗannan littafi tunda imaman nan ma'asumai ne kawai to duk abin da suka faɗa a ciki kawai daidai ne shi yasa za ku ga su ƴan akhbariya in suna magana sai ka ji kamar taɓaɓɓu su waɗannan ƴan usuliyan sun ɗan fi hankali sun fi dabara da iya taƙiya da yadda za su yaudari mutane an gane kuma mafi yawan shi'ar yanzu wacce ce na gaya mana mafi yawa wanda suka fi tasiri ƴan usuliya ne abinda ake su ake koyawa dabara yadda za su ja hankalin mutane zuwa ga shi'anci shi yasa ba sa so a taɓa waɗannan littafan in ka zo kana karanta shi mu ba ruwanmu da waɗannan littafan ba ita ce shi'a ba kuma ƙarya mutum ya ce zai yi shi'a ba tare da waɗannan littafan ba kuma abin da ke cikinsu mafi yawa ɓarna ce da kaucewa daga hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ya shafi la'anta da ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama musamman manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama to ina ga nan za mu tsaya a kan abin da ya shafi waɗannan littattafai guda hudu sauran guda hudun yana cikin abin da na tsara zan ambata mana yayin abin ya rikice amma dai insha Allah zai bayyana ba laifi kafin in ga wannan bangare din mu karanta abu na ƙarshe abin da ya shafi wai shin shi'a yaya suke amfani da hadisanmu ai idan ka ji malaman shi'a suna magana ko suna da'awa galibi ba sa kawo maganganun littattafansu kun bamci haka to wannan juzu'in shi ne fi muhimmanci ma a wannan tattaunawar tamu mu san wannan maslakin nasu da shi ne za mu rufe wannan magana na son ambaci wancan matsalar malaffin nawa ya rikice lokacin da sake buɗe kwamfuta kuma na tsara maganganun daki-daki amma sun kakkaushe bayan magana akan alkafi yawa alkutubur ra'isa mun yi magana su ne waɗannan guda hudu ko bayan su yau ga maganar alha'iri bari in karanta ta kafin mu je wancan alha'iri yana cewa amma sihahul imamiyya fahiya samaniya arba'atun minha lil muhammadina thalathatil awa'il littattafan imamiyya guda takwas ne guda hudun farko muhammadu guda uku su suka rubuta a shi ne muka yi magana ɗansu muhammad bin yaqubul kulaini shi ya kafi muhammad ibn ali ibn babawayil kummi shi ne ya mai malla ya haduruhu alfaqih sai kuma muhammad ibn alhassan attusi shi ya tahzib shi ya alistibsar kaga su uku littafan su in an hada guda hudu wala wa thalathatun ayyawa wa thalathatun ba'daha li almuhammadin athalatha alawakhir sannan akwai guda uku har yanzu su ma marubutan su sunan su muhammadu kaga dai kenan littafai guda nawa guda bakwai duka marubutan su sunan su muhammadu sannan duk ba wata damuwa bace alhamdulillah ba kowanne akwai muhammadin da yake muhammad din ne akwai kuma muhammadin da ba muhammadin ba yawa na sai wa thaminuha na takwas din shine wanda ya rubuta shine husain an-nuri al-mu'asir shine al-ha'iri waɗannan guda takwas shine mun ji su ko ina neman wancan din ne inda ya ambata ashe ba nan bane khulasatul kalami yawa ku yi hakuri kintsin ne bai kintsu sosai ba musamman da yake a cikin computer na sa su yawa aha bayan tahzib aha ga sunan sai ce thumma allafa shuyukhuhum fil qarn al 11 wa ma ba'dahu majmu'atun min al mudawwanat irtada al mu'asirun minha arba'a sanan malaman su na baya baya ba a rubuta wadannan littafan ba sai a karni na 11 shi yasa na so da mu karanta wannan wuri karni na 11 na hijira da kuma lokutan da suka zo bayan su a lokacin ne aka rubuta waɗannan sauran littafai guda hudu wahiya na farko shine alwafi shi alwafi mujalladi uku ne manya an buga a Iran babi babin sa sun kai 273 Muhammad Baharul Ulum daga cikin mu'asirin yace wannan littafi yahtawi ala nahwi 50,000 hadith wajen hadisi ya kai 50,000 a ciki wannan wanda ya rubuta wannan littafi shine Muhammad ibn Murtaba al-ma'ruf bi Mulla Muhsin al-Faid al-Kashani za ku jana cewa al-Faid al-Kashani yawa a ayyani shi'a akwai Biharul Anwar Biharul Anwar shine muka saba zuwa da shi ko mun zo da shi farkon zaman mu ma shine na Muhammad Baqir al-Majlisi Muhammad Baqir al-Majlisi shine ya kai har littafi kimanin mujalladi 110 manya haka shi kuma a shekara ta 1111 ya rasu sannan akwai bayan wannan Biharul Anwar al-Jami'a li durari akhbar al-a'immati al-athhar shine na shi Muhammad Baqir al-Majlisi na fadi shekarun sa ko to na gaba shine wasa'ilu shi'a na uku kenan ko yawa wasa'ilu shi'a shi kuma suna cewa huwa ajma'u kitabin li ahadith al-ahkam indahu inda kana zancen littafai da suka hada mas'aloli na hukuncin haram da halal to wannan shine ajma'ul kutub littafin wasa'il shi'a shi kuma bayan shi akwai mustadrak al-wasa'il wanda shine na ƙarshe yawa mustadrak al-wasa'il shine na Nuri wanda ya ambata Hussein Nuri at-Tabarsi to duk waɗannan za ku ga cewa ina littafin da wani malamin su kuke ji an ce ya rubuta ya tabbatar da cewa akwai taharifin Qur'ani cewa Qur'ani ba cikakke bane to ɗaya daga cikin waɗannan malaman shi wannan malamin shine Hussein An-Nuri at-Tabarsi wanda ya rasu a shekara ta 1320 daidai kuga tsakaninmu da shi ma nan shekara nawa ne bai wuce 100 ba ko yawa 1320 to shi ya rubuta wannan littafi da ya tabbatar da cewa Qur'anin nan da ke hannun musulmi an takuɗa shi gaskiya ba daidai bane akwai matsala a cikin shi kuma yanzu zaka samu ɗan usuliyun din nan masu so su kare shi'a sai su maka ai mu mun yadda da duk Qur'ani shi ko nuri a kabari sai ya ce a'a duk aqida duk dan shi'a ya da Qur'anin nan ba gaskiya bane akwai matsaloli a ciki su a wurin su ayoyin sa ma sun kai 50,000 da wani abu to kaga ina abin nan surori kai surori yawa surori ayoyi kai 70,000 surori kuma ɗaruruwa ba zancen 114 ba to kaga ina yake sai suka ce wai sahabbai duk sun ɓoɓɓoye don haka wannan na yanzu ba shi ne daidai ba to kaga dai a dunkule wannan ya nuna maka akwai matsala akan yadda wannan addini na shi'a ya gihu to yanzu don Allah mai wannan irin aƙida yaushe zai tuhumi Bukhari yaushe zai tuhumi Muslim gafarta hazibun nan kuna gani na gaya mana kowa binnan mallahi gurhul faqih kai ya ce ya shafe isnadi ba ruwansa da isnadi bai faɗi komai a ciki ba kawai sai ya ce ma kalawani wannan ko kuma wannan cikin abin da ba zai karbu ba a musulunci duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to lalle ya kawo wane ne ya gaya masa tana ga mu bar zancen littafansu a nan abin da nason ambata kuma shine na ƙarshe subhanallahi lokacin kamar ya tafi ma ina so da ya zama yau sallama muka da harkar shi'a ta isa haka yawa shubuhohin shi'a dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mummunar kafa hujjar da suke da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama malam Abdulrahman Dimashqiya ya rubuta littafi istidlalu shi'a bis sunnah nabawiyyah a ciki ya lakhasa mana waɗannan masaloli daga ciki zan karanto mana daga ciki yace in ka duba matsayin shi'a dangane da hadisai ko dai na farko hadisai suka samu ingantattu sanadinsu ingantattu ne walakinnahum ya'tuna fiha bi fahmin khaf amma su sai su musu mummunar fahimta daban shi yasa zaka ga zasu dauko maka hadisin Bukhari su ce zasu kafa maka hujja da shi alhali su da fahimta irin ta ma'aunin su suka fahimci hadisin ba yadda malaman sunna suka fahimci hadisin ba an gane misalin wannan hadisin inni tarikum fikum thaqalaini na bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu a muslim kitabullah thumma hasa ala kitabillah sannan kuma yace wa itrati udhakkirukum allah ahla baiti sannan a tirmidhi yace kitabullah wa itrati mun yadda da wannan kuma hakan ya zo a tirmidhi to amma me ake nufi kai yanzu misali in aka ce baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar muku littafin Allah da kuma ahlul baiti ya zaka fahimci abu shin ana nufin abu qur'ani kuma abu ahlul baiti abar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ai na jin na ga mana wannan ko kwanaki nake cewa irin abin da zaka samu ne a littafan sunna a ce ku yi koyi da Abubakar da Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan to amma wane ne zai ce maka abin da ake nufi da ku yi koyi da Abubakar da Umar shine in an ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aje ta gefe abu Abubakar ai ba haka ake nufi ba don haka ahlul baiti ma abin da ake nufi ai riko da Qur'ani ai riko da riwayar da suka ruwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ta zama daidai sannan kuma a girmama su a karrama su kar a ci mutuncin su kar a zage su kar a zalunce su wannan shine aqidar ahlus sunna akan abin da ya shafi ahlul baiti amma su shi'a ai ba zancen ma wai su karba addinin gunsu bane sun koma bauta musu suke yawa mutum ya bar Allah ya roki ya imamu wane a je kabari ai ta bautawa yo wanda ya bautawa malamin da ya mutu kwanan nan ma ina ga zancen imami da yake a wani wuri bayan ya rasu kun ban shi wannan sannan da waɗannan irin hadisai ne wa ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti sai suke zaton cewa abin da yake wajibi shine musulmi su riko da abin da shi'a suka ce shine mazhabar ahli baiti ya kamata ku gane fa in an ce kai riko da ahli baiti yanzu ina ahli baiti suke ina ahli baiti suke
ai ba babu su ba in ana nufin ahlul bait zurriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su yau jikokin Hassan da Husaini suna nan sun yadu a duniya a wurare da yawa shi yasa a wuraren su ake ce ma ashraf su ne sharifai a wasu kasashen dan haka wannan ba matsala bace amma ina addinin nasu yake su abin da suke nufi wannan abin da aka rubuta ta hanyoyin da ba tabbas din nan na irin waɗannan littafai su ake nufi ka zo kai riko da wannan shine ka bi ahlul bait bayan su waɗannan din ba su da tabbacin babu mai yaqinin cewa wanda ya rubuta wannan littafin daga ahlul bait ne samu bal ba mu ma yarda da haka malaman sunna ba su yarda cewa wannan abun daga ahlul bait aka samu ba ahlul bait waɗanda suka samu ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu su zo maka da cewa imami ya san gaibi ba idan Allah ya kore sanin gaibi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe imami kuma za a ce imami a ce maka ba zai mutu ba sai da zabin sa imami ba zai mutu ba sai ya ga dama in mala'ika mutuwa zo zai ce koma ba yau baka dawo gobe wannan abun ba zai yiwu ka sawara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura mu akan fahimtar alqur'ani kuma a ce wannan ma daga ahlul bait take ba maganar manzon Allah tana nan an ruwaito ta a littattafai tabbatattu ga yadda zamu yi tsarki ga yadda zamu yi alwala ba za ka bar wannan ka je ka kama wani abu da wani ya zauna ya rubuta ya ce manzon Allah ya ce wai imamai ne suka ambata ba an fahimci wannan wannan na ɗaya kenan na biyu wannan kuma shine mafi yawa ahadithu da'ifa yuhimuna an-nasa annaha hujjatun wa hiya laysat kadhalika za su kawo maka hadisai masu rauni za su rika nuna wa mutane kamar cewa hujja ne waɗannan hadisan bayan ko ba hujja ba ce hadisi mai rauni ba a kafa hujja da shi sai idan ya zama a kan sharaɗin malaman musulunci ya tabbata ingantacce to shi ne za a zo a yi wato aiki da shi kuma mun san malaman sunna ba su ce dukkan littattafan hadisi kowanne sahihi ba ne amma Bukhari da Muslim su malaman nan guda biyu su suka sharɗanta cewa ba za su fitar da wani littafi ba sai sahihi kuma da malamai suka bi aikin da suka yi suka ga cewa eh lallai kokari suka yi ba na wasa ba wajen tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan na abu na biyu ke abu na uku za ka ga akwai hadisai yuhimuna sihataha za su rika nuna mutane kamar sahihai ne kamar misalin man ahabba hadaini wa abahuma kana ma'i fi darajati fil janna ya zo a Tirmidhi wannan hadisin kuma ba ingantacce bane amma su sai su rika fadin sa kamar ingantacce saboda mutane saboda atifa in aka ce wannan abu ya shafi Hassan da Husaini sai ga mutum yana jin nauyin ya karyata shi yawa wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahabba hadaini ya nuna Hassan da Husaini yace duk wanda ya so waɗannan su biyun nan wato al-Hasan wal Husain wa abahuma kuma ya so baban su kana ma'i to yana tare da ni fi darajati darajan mudani da su daya fil jannati aljanna wa zai kai wannan zancen annabi sallallahu alaihi wasallam zai fadi wani dan adam zai zo ya samu darajar su shi da shi daidai wa daidai aljanna ba zai yi ba to irin waɗannan abubuwan idan suna faɗar su ko a wa'azozin su zaka ga suna yankewa cewa wannan magana haka take kuma tabbatacciya ce in ka ce ba haka ba sai a ce wannan maƙiyin ahlul bait irin da yadda zaka ji masu tasawufi su ma ana magana akan wani abu an ce sun faɗi wani abu akan shehun sai wani ya faɗa sai a ce a'a ba haka ba sai to kun ji maƙiya waliyai ko ba haka ake ba to irin wannan ne ba wani abu ba Allah ya kyauta je nake jin wai wani yana faɗar zancen da idan shi'a ake ba zancen masu tijjaniya wai yana a wurin maulidi yana bani labari wai shehu Ibrahim ya zo masa ya ce fito mu tafi sai ya ɗauke shi a fuka-fuki wai in shehu Ibrahim yana da wani fuka-fuki suka yi ta yawo a duniya yana nuna masa nan wuri kaza nan wuri kaza a nan fa a Najeriya Allah ya kyauta ni ina mamakin yadda wallahi muka yi wasa jahilcin mutanenmu har ya kai wannan matsayi tsakani da Allah gaskiya mu ne da laifi yawa malamai da yake suna shiga lunguna su ilmantar wallahi da ana yadda ya kamata mutane ba za su zo a bautar da su kaman tumaki da irin wannan abubuwan na karerai ba ya kamata dan Allah daliban ilimi ni da saboda harkar laifi ce na fada laifin mu ne ina nufin daliban ilimi baki da mu tashi tsaye wallahi mu shiga cikin kauyukan nan a rika ilmantar da su mutum kaga bai san alwala ba bai iya komai ba amma an zo an dora shi akan irin wannan zai iya kisan kai saboda wannan aqida ana ce masa wannan makiyin waliyanka ne zai iya zara takobi ya filla kan mutum yace malamin sa haka ya halatta masa kuma duk saboda me saboda jahilci an bautar da ukulun mutane shi yasa duk tafiyoyin nan zaka ga ana hada ka ne da wani dan adam kaga girman sa kaga girman sa kaga girman sa wata ran har ka fidda shi daga dan adamtaka ka bashi matsayin manzon Allah ka fidda shi daga matsayin manzo ma ka wuce da shi ka kai shi matsayin ubangiji kuma duk a wannan tafiyar akwai shi babban laifin kamar yadda na ambata shine malamai a koma ilmantar da mutane to gaskiya bayanin hadisan nan shine asalin dalilin alakar mu da harkar shi'a din a wannan bangaren in ba mu gama shi ba sai in ga mun yi lekcocin da ka ce a darussan minhajis sunna su suka fi dacewa a yi a can amma abin da ya shafi ainihin dalilin kawo su wannan mahallin to yanzu ne muka zo kan tattauna akan meye matsayin shi'a dangane da hadisai ina ga in ba mu yi wannan ba ai kamar bai kamata mu tsallake mu je wata firka din ba ina fata ku yi hakuri rana ya ce mu gama da shi'ar in ya so sai mu ya zama dai insha Allah ba za mu tsallake din ba lokacin ya riga yayi ya kure za mu tsaya nan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu kare wannan tattaunawar akan abin da ya shafi shi'a sai mu fara wata mazhabar daban amma kuma insha Allah zan kokari ya zama duka a takaice za a rika yi gurgudan yadda dai iya shubuhohi da tarihin za mu kawo da kuma raddi ko in ce raddin dai musamman mu kawo raddi na abin da ya shafi shubuhohin waɗannan mutane da suke inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kusa mana alama za mu tashi a nan hudu kenan ko abu na hudu yawa ahadithu min masadirihim صححوها وهي حجة عليهم فيحتالون عليها بأنها مرسلة أو أنها غير متواترة إن شاء الله تعالى زامزو كان وانا ماكو ميزوا من فاتا الله سبحانه وتعالى يكالا من فهمتا دس أيوا أكن تفلكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وانا هنا تشوى Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce mallan yaushe za a yi magana kuma akan dariƙar Tijjaniya da yadda suke sukan suma da kuma jan mutane akan ra'ayoyin su. Duk insha Allah zamu zo. Zamu zo kan didda sufaye umuman ka ce ba iya Tijjaniya ba. Babbar matsalar su in aka zo gancan sunna shine kamar yadda shi'a suke ta wani wuri suna karbar hadisan da suka dace da tafiyar su suna watsi da sauran didda ta bangaren bil jumla in na ce bil jumla a dunkule sufaye suna fada su suna cikin ahlus sunna suna daga cikin masu in an ce ahlus sunna kuma ana nufin waɗanda ba shi'a ba a nan gurin ma'anar ahlus sunna shine wanda ba shi'a ba suna cewa sun yadda da qur'ani ko sun yadda da hadisai sun yadda da ijma'i sun yadda da qiyasi ko ba haka bane kuma mafi akwai ma daga cikin waɗanda suka yi rubutu a cikin harkar fiqhu da sufaye ne su akwai wanda suka rubutu a littafan ilmul kalam da wasu abubuwa dai sufaye ne amma dai duk da haka za mu zo kan magana a kansu sannan kuma babbar matsala ta biyu ta sufaye generally ita ce dogaro akan hadisan da ba tabbatattu ba yawa dogaro akan mafarki yanzu kamar irin wannan mafarki ma source ne na karbar addini ce wani yayi mafarki an hadu da shehi a wuri kaza an wuri kaza ya ce kaza ya haka gobe sai a fara aiki sai aje hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zikirin manzon Allah an aje salatin manzon Allah an aje ana na wani
kuma wanda yace ba zai wannan na wani ba sai a ce masa maƙiyin manzon Allah maimakon a ce masa maƙiyin wanda ya kawo wannan abu wallahi zalunci ne wannan akwai zalunci a ciki akwai rashin kyautawa shi yasa ba daidai bane wallahi tuhumar da ake wa mabiya sunna ana ce musu maƙiya waliyye maƙiya manzon Allah wallahi ba karamar cuta bace shi yasa wani malami yace shi dai Allah ya isa shi duk wanda yace masa maƙiyin annabi wallahi Allah ya isa ba zai yafe masa yace in jahili ne zai yafe amma in malami ne ya san da ƙarya yake domin malaman sunna da kullun aikin su haddathana rasulullah su karanta bukhari kuma kago kace su ne maƙiya manzon Allah malaman sun san ƙarya suke tsakani da Allah Allah kyauta insha Allah kai hakuri zamu zo kan wannan mas'ala akan su insha Allah barakallahu